Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta gidajen radio amfani Faraha, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Ni ne naku Baba Yakubu Makeri tare da Aliyu Mustafa Sakkwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To Baba, jiya da daddare an gwabza sosai tsakanin 'yan takarar neman shugaban Amurka a zaben bana da za a yi, wato Hillary Clinton da kuma Donald Trump. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya gaji da zama da Boko Haram kuma ba zai sake zama da su ba sai sun tantance kowaye shugabansu. Sannan in ba hankali aka yi ba, akwai alamar wani sabon yakin basasa zai iya barkewa a ƙasar Sudan ta Kudu.
To bayan kun gama jin labaran duniya, za mu ji ra'ayoyin wasu da suka kalli muhawarar da aka tafka tsakanin masu takarar neman shugabancin Amurka, Hillary Clinton da kuma Donald Trump, wadda aka yi jiya dare.
Wannan muhawara dai da farko dai daga gani dai za ta ga cewa duk bambancin a bayyane yake, saboda ɗaya daga ciki yana cikin wani level na rayuwa, ɗaya kuma za ka iya relating da mutane.
A Najeriya kuwa ƙungiyoyin ma'aikatan ƙasar ne suke kokawa akan matakan da gwamnatin ke ɗauka akan maganar sayar da kadarorin gwamnati.
Jama'a na Najeriya suna son tattalin arzikin su ta rika bunƙasa ta rika ƙaruwa. To idan ana sai da su yi shi za su bunƙasa su ƙaru.
To ko bayan wannan ma muna da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sakkwato zai kawo muku. Amma duk bayan sai kun sha labaran duniya.
To jama'a, muna fatan kun tashi lafiya. Jiya, 'yan takarar shugaban ƙasa a zaben bana na Amurka, Hillary Clinton ta Democrats da Donald Trump na Republicans, sun goza a muhawararsu ta farko, inda suka taɓa muhimman batutuwa da yawa, ciki har da maganar ɗumamar yanayi da Hillary ta ce Donald Trump yana ɗauka kamar rahaci.
Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated by the Chinese. I think it's real.
I do not say that.
And I think it's important that we grip this and deal with it both at home and abroad. And here's what we can do.
Hillary ta ce Donald Trump ya dauka kamar magana da ake ta dumamar yanayi, kamar almara ce da mutanen kasar China suka kirkiro ta. Ta ce abace da ke matsala ta gaske kuma da ke bukatar a fuskance ta. Inda shi kuma yake musanta cewa ya taɓa yin irin wannan kalami. To ko bayan wannan masu muhawara sun taɓa magana harajin da Hillary ta ce Donald ya ƙi bari, wato baya biya, ko kuma da harajin sai da ya ƙi yada a nuna. Sannan kuma sun caccaki juna sosai kan muhawara akan ko shugaban Amurka ne yanzu Barack Obama ɗan Amurka ne na asali da ma aka haife shi a nan Amurka ɗin, abinda Trump ɗin ya daɗe yana cewa ba haka ba ne. Har ila yau Hillary ta zargi Trump da cewa yana cin amanar ma'aikatansa baya biyan su haƙoƙinsu.
And indeed, I have met a lot of the people who were stiffed by you and your businesses, Donald, and you wouldn't pay what the man needed to be paid, what he was charging you.
Maybe he didn't do a good job, and I was unsatisfied with his work.
Hillary ta ce wato ta zargi Donald Trump da cewa ta haɗu da ma'aikatan shi da yawa da suka yi mata ƙorafin baya biyan sadadin ayyukan da suke mishi, ciki har da wani mutum da ya ce Donald bai biya shi ko sisin kobo ba. Na tarin hidimomin da ya mashi, inda shi Trump ɗin ya maida martanin cewa watakila mutumin bai masa aikin kirki ba ne.
I think Donald just criticized me for preparing for this debate. And yes, I did. And you know what else I prepared for? I prepared to be president. And I think that's a good thing.
Hillary ta ce tana jin abokin takarar nata Donald Trump yana ganin laifinta saboda yadda ya ga tana takarawa a wannan muhawarar tasu kamar ta ɗaura ɗamara sosai. Inda ta ce mishi a mamanin kaɗai ne abinda ta shiryawa, har ila yau ta shirya zama sabon shugaban Amurka. To wannan muhawarar dai tasu tana da tsawo da kuma yawa, kuma a shirye-shiryenmu masu zuwa za mu kawo muku ƙarin bayanan. Bari mu jani Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta sake zama da ƙungiyar Boko Haram ba da suna a tattauna sai ta tantance kowa yake jan ragamar wannan ƙungiya. Shugaban Najeriya ɗin ya ce har sau uku yana ba da umarnin a je a zauna a zanta da mutanen nan, amma yanzu ya ce ba zai ƙara ɗora a kan hakan ba, sai dai idan su shugabannin Boko Haram ɗin sun fito fili sun amsa cewa lallai ga su ne shugabanninta. a yadda aka fito nan dai an yi ta samun bayanai masu sabani inda abokan shekau da tsohon kakakin kungiyar ta Boko Haram kowanne yake fitowa yana cewa shine madugunta. Shugaba Buhari dai wanda ya ce Boko Haram ta hallaka mutane sun fi 20,000 tun daga lokacin da ta so makaddamar da yaki kan ƴan Najeriya a shekarar 2009 ya ce gwamnatin shi ta kagara ta ga cewa ta kwata ƴan matan nan 200 da wani abu dan makarantar Chibok da mayakan Boko Haram din suka sace su a shekarar 2014. To muna ba ku labaran ne daga sashen wasan murya Amurka a Washington. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar ya yi kira kan al'ummar ƙasar tashi tsaye su yi jayayya da shugaban ƙasar Salva Kiir, magana da ake jin tsoron tana iya haifar da rigimar da za ta sake jefa ƙasar a cikin wani sabon yakin basasa. Tsohon mataimakin ya yi wannan kira ne a ƙarshen makon da muka baro bayan wani taron da jam'iyyarsa ta SPLM-IO ta yi a birnin Khartoum. Tunda cikin watan Agusta shekarar 2014 ne shugabannin siyasar guda biyu na Sudan ta Kudu suka rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu da junansu. To amma aiwatar da ita ya gagara ƙarshenta suka watsar da ita baki ɗaya, kuma wani babban kusa jam'iyyar SPLM-IO ɗin Stephen Farkol ya ci wannan kiran na madugunsa na cewa a tasirar gwamnatin shugaba Kiir tsaye ya biyo bayan hare-haren da gwamnatin Sudan ta Kudu ɗin take kaiwa a kansu abokan adawar nata. To amma nasu ɓangaren Wake Ateni da ke magana da yawan gwamnatin shugaba Salva Kiir ya ce Machar mutum ne fitinanne da ke son azaza rigima da kuma yaƙe-yaƙe wanda kuma bai mata na daro su mutanen Sudan ta Kudu komai ba. A tuni ya ce gwamnatin Salva Kiir ta yanke shawarar cewa ba za ta sake komawa fagen daga da sunan yaƙi ba. Jami'ai tare da shaidu a ƙasar Afghanistan sun ce mayakan IS sun sake kwace kusan dukkan yankunan da aka karɓa daga hannunsu a ƙasar makonni ƙalilan bayan da suka gudu suka koma cikin tsaunuka saboda hare-haren da sojan Afghanistan ɗin take kai musu. Galibin yankunan da abin ya shafa duk suna da yin gabacin ƙasar ne. Wato can kusa da inda ita Afghanistan ɗin ta yi kan iyaka da ƙasar Pakistan. Wani wakilin gidan rediyon na murya Amurka ya ziyarci yankin Ashin wanda shi ne babban mazaunin mayakan ISIS ya ce dukkan sojan gwamnati yanzu sun tashi daga wurin sun koma yankunan da suke kafin su soma kai farmaki a kan mayakan ISIS a watan Yuni da ya gabata. Haka zalika shi ma kakakin sojojin Afghanistan Sharin Aka ya tabbatar wa gidan rediyon na murya Amurka cewa lallai mayakan ISIS sun dawo waɗannan gundumomin da aka tada su daga kansu a kwanakin baya. To a ƙarshe wata kotu a ƙasar Oman ta sa an rufe wani kamfanin jarida mai zaman kansa ta kuma ɗaure wasu 'yan jaridunsa guda uku a kurkuku duka saboda sun fallasa mun dahanar da ake aikatawa a cikin ma'aikatun shari'a na wannan ƙasa. Wanda aka jefa gidan wakafin sun haɗa har da babban editan jaridar da ake kiranta Azman, kuma laifukan da ake zarginsu da aikatawa sun haɗa da tada hankalin jama'a, rena hukuma, da kuma amfani da hanyar sadarwa wato duniyar gizo ta intanet a hanyar da ba ta dace ba.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a jiya dare ne masu takarar neman shugabancin Amurka da suka hada da 'yar takarar Democrat Hillary Clinton da na jam'iyyar Republican Donald Trump suka tafka muhawara inda kowanensu ya bayyana manufofinsa na gyaran ƙasa. Grace Alheri Abudu ta tattauna da wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka da suka hada da Rikiya Bello da kuma David Dimas, wanda dukkanin suka mata fashin baki akan wannan muhawarar. Gare ki Grace.
Wannan muhawara dai da farko dai daga gani dai ita Secretary Hillary Clinton da Donald Trump za ta ga cewa duk bambancin a bayyane yake, saboda ɗaya daga ciki yana cikin wani level na rayuwa, ɗaya kuma za ta iya relating da mutane. Abinda sun ce kawai ita ta nuna abinda take da manufa da shi a kan wannan ƙasa, kuma ta fi kama kanta ta fi magana ta kan hanya sosai. Shi ko daga farkon farawa ma jikinshi rawa yake ya dinga shan ruwa bai da wannan nazarin cewa ma yana da kamala. Farkon abin da zan iya cewa kenan.
Wato David, kai kuma me ka nazarta da wannan muhawara?
Zan ce a gaskiya dai to kamar yanda kinji ita Hajiya ta faɗa, ita 'yar takara wato Hillary Clinton ba mu ce ta fi kowa ba, amma ta nuna basira, ta nuna kamun kai, ta nuna tana da muhimmanci a cikin siyasa na America. Ta san yanda ake yi a siyasa, tana da ilimi, tana da basira. So zan ce ta yi kokuri, ta kama kanta, ta yi magana yadda shugaban kasa ya kamata ya yi magana. Shugabanci yana neman kwanciyar hankali da basira. Shi Trump ya nuna yau cewa shi ba shi da wannan basira da kwanciyar hankali da kamun kai na jagoranci wannan kasa.
Yawa to Hajiya, a ganinki menene ya sa duk da kwarewa ba a fannin muhawarar nan kaɗai ba har yanzu bata ba shi ratar da ake kyautata zaton da ya kamata ta ba shi ba?
Saboda a gaskiya kuma goya bayansa. Gaskiya ne zan ce miki ban san daga wani planet suka fito ba. Kuma yana da wannan irin jin kai din da kuma kuɗi kila. Kuma ita kuma kin ga tana da wani abin da yake dakushar da ita saboda ita mace ce. To ina gani akwai wannan shi ne yake sa har yanzu suke kafada da kafada ba ta riga ta rashi wani landslide ba.
Wato a cikin ku duka duk wanda yake da amsa ya iya bani. Kuna ganin wannan muhawara da aka yi a yau za ta iya sauya tunanin waɗansu Amurkawa da har yanzu ba su riga sun tsaida ra'ayinsu akan wane ne za su zaɓa ba?
Kashi 70 daga cikin 100 na tabbatar da haka.
Ni ma na tabbatar.
Ba su san ta ba, ta nuna irin abubuwan da za ta iya yi, ta nuna ilimi kamar inda shi Manzulu ya faɗa, ta nuna ilimi, ta nuna basira, ta nuna kuma ita tana da ansoshin da ya kamata a tafiyar da ƙasar nan inda ya kamata.
Gaskiya kam na yadda ni ma cewa mutanen da ba su gane ta ba, mutanen da su dai kawai dai suna ji ne kawai suna karanta a wasu wurare, suna ji a bakin hanya, sun gani yau ba wai an faɗa musu ba, sun gani da idanunsu cewa wai ita ta fi shi basira, ta fi shi ilimi, ta fi a wurare daban-daban da yawa, ita ce za a ce ta dace ta zama shugaba. So daga yau na ga cewa wai ita za ta samu cin gaba, za ta samu girma, za su samu nambobi a bayanta da yawa. Mutane da yawa za su ce yau mun gani da idonmu, mun kuma ga waya dace zama shugaba. So na ba da gaskiya cewa wai zai influencing positions of mutane.
To madalla a gaida Grace da sauran malamai. A Najeriya kuwa ma'aikatar ƙasar ne suka bayyana rashin gamsuwarsu da matakai da gwamnati take ɗauka na sayar da wasu manyan kadarorin ƙasar don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya daga Abuja da ƙarin bayani.
Ƙungiyar Kwadugon Najeriya NLC za ta bayyana matakan adawa da batun sayar da kadarorin gwamnatin Najeriya a yau ɗin nan Talata, inda hukumar tara da raba kuɗaɗen shiga ta Najeriya ta nuna rashin amincewa da kiran sayar da kamfanin iskar gas na Najeriya ga 'yan kasuwa don amfani da kuɗin wajen raya tattalin arziki. Muƙaddashin shugaban hukumar Shatima Umar Abba Gana ya ce raya kamfani ya ci gaba da aiki a matsayin mallakar gwamnatin Najeriya ya fi alheri. Abba Gana ya ba da shawarar Najeriya ta nemo lamuni don samun kuɗin aiki maimakon sayar da kadarori masu muhimmanci.
Jama'a na Najeriya suna son tattalin arziki su ta rika bunƙasa ta rika karuwa. To idan ana sai da su yi shi za su bunƙasa su karu. To su ƴan kasuwan abin da suke bukata kenan, su suna son su sayi kaya arzikin su ya rika bunƙasa shekara zuwa shekara zuwa shekara. To in suna wa kansu wannan fatan, sai su ma su yi wa jama'a wannan fatan da wannan shawaran. Arzikin jama'a ma a rike wannan kadarorin jama'a don su rika bunƙasa a gaba kuma a rika samun riba kowane shekara yadda yanzu ake ciki.
Muƙaddashin shugaban hukumar tara kuɗaɗen ya buƙaci masu zuba jari da duk masu hannu da shuni su kafa sabbin kamfanoni maimakon neman sayan kamfanoni mallakar ɗaukacin al'ummar Najeriya. Shahararren ɗan majalisar tarayya mai sanya raha a salon sarrafa turancinsa Gudaji Kazaure ya ce shi da masu ra'ayi irin nasa ba za su goyi bayan batun sayar da kadarorin ba.
A baya mun ga an sayar da kadarorin gwamnati wanda a yau ɗin nan muna daga cikin waɗanda abin ya shafa, ba mu da gida sai hotel muke zama, sai wasu sun kama gidajen haya sakamakon sai da gidajen majalisa. Ana magana sai da kadarorin gwamnati, ina jin mutane suna ta furuci. Mu ƴan majalisa mun musu alƙawari ba za mu bari a sai da kadarorin talakawa ba, sai dai ma a fato wasu a ƙara wa talakawa kadarorin.
Dan siyasa tsohon Akanta Yiriman More Isa Tafi da Mafindi ya sha bamban a ra'ayi, inda ya ce sai da kamfanonin ne kaɗai mafita ga ƙasar.
Wannan kuɗin da za su yi wannan sayayya, idan sun saya ya yi musu daɗi, za su iya dawo da kuɗi ukunsa su sake buɗe wasu hanyoyin sarrafa wannan gas. 90% na gas na Najeriya gaba ɗaya ƙona shi ake yana zuwa yana kosin barna. Abinda ke faruwa na wannan sai da hannun jari da ya sa mutane suka ƙi, ina so in tuna musu. su muna da jari a tashoshin jiragen ruwa lokacin sai da shi yayi amma an sai da shi a zamanin wani gwamnatin wani shugaban kasa a wannan regime wanda yake cikin shekara 16 zuwa 17 da suka wuce don Allah waye zai tsammanin shugaban kasa na yanzu Alhaji Muhammadu Buhari zai sai da wannan hannun jari na gas ya sake saya ko ya karbi kudin ya sarrafa shi ta kai shi Swiss bank ya je aje ba zai yi ba don haka sayar da wannan hannun jari na LNG zai kawo mana kudi nunannu mu sarrafa dam na Mambila mu samu megawatt 700 zuwa sama mu baiwa kamfanonin kamar industrial area na Kano, Kaduna, Ibadan, Lagos, Aba da sauransu ai ta yin abubuwan da Najeriya za ta sarrafa maimakon mu je mu saya kasan waje.
Tudidi ministan kasafin kudin Najeriya Odoma Odo Odoma yace sayar da kamfanonin ba zai shafi mafiya muhimmanci ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Malam Nasiru Adamu El-Hikaya, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai ku kimtsa ga shirinmu na gaba, tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Akwai CPC, akwai ANPP, akwai PDP mai bindiga, akwai PDP mai hannu. Ko ba ka bane ba mutumin da yake sai ya ce maka shine ya kawo jam'iyyar nan ya ciyar da jam'iyyar nan zabe wannan fada ne na fatan baki kuma da abun da zuciya yake so. Yanzu idan ka duba waye ci amana waɗanda suka kawo sune maciya amana ko kuma wanda yake matalaka aiki shine yake amanan su.
Jama'a muna fatan kuna nan kallokan mai da muke a nan Washington sannu ku da zuwa ga shirinmu na tsaka mai wuya. Wasu marubuta 'yan jihar Adamawa da ke warwatse a sassan duniya daban-daban ciki har da na Amurka wato irin su David Dimas da su Aminu Iyawa sukan ce cece kucin da ake ganin ya barke yanzu a dalilin dawar su Nuhu Ribadu zuwa cikin jam'iyyar APC ai ba wani sabon rikici bane ko kuma cece kuci ci gaba wanda dama ake yi ne tsakanin gwamnatin jihar na yanzu Muhammad Jibrilu Bindu da wasu manyan 'yan siyasan jihar Adamawa da mazauna Abuja wanda bisa ga dukkan alamu sun tashi tsaye haikan domin su ga cewa shi Gwanu Bindu din bai wuce wa'adi guda ba ma'ana su tabbatar da cewa ba a sake zaben sa ba idan ya nemi sabon wa'adi na biyu a zaben shekarar 2019 idan Allah ya kai mu. To a wurin wasu kuma wannan irin rigingimin na tsakanin mazaunan Yola Jimeta da kuma Abuja in bayan tauye ita jihar ta Adamawa ba abin da suke yi kuma ko can Adamawa ka shiga irin korafin da zaka dinga ji kenan.
To na farko sunana Umar Dankano. In ka ji sunayen manya da Allah ya yi ma wannan jiha Adamawa kyauta da su a Najeriya ta fannin ilimi gogaggen 'yan siyasa gogaggen 'yan kasuwa ne so za ka yi tunanin in ka zo Adamawa kamata a ce ta zama wata aljannar duniya amma ba haka ba ne saboda ɗai rashin haɗin kai kuma sun bari yaransu sun yi fata-fata da su saboda ni a Yola ne ko a Jimeta kaɗai na ga an mai da wannan sana'a. Ka dauka wajen wannan ka je ka farbada wajen wancan ya ba saboda in ka je ka kai sara ka kai gulma gani yake son shi kake
haka ne. To bari mu maida ku hannu wakilin mu Ibrahim Abdul Azizi ya kawo mana kashi na gaba na muhawara da ya hada tsakanin Alhaji Obadan Arewa da Honorable Hussein Gambo Bello wanda dukkan su jigogin jam'iyyar APC ne amma kuma bangarorin kowannen su daban da ɗaya ne.
To kuni shugaban ne Alhaji Ahmad me yasa kuka bari tunda jam'iyyar ku ta tafi har kuka bari ƴancin amana sana tafi kamar yadda shi ubaki a zargi.
To ka duba akwai gwamnati daban jam'iyya daban mu shugabannin jam'iyya ba mu bane gwamnati a kuma a matsayin mu na shugabannin jam'iyya sai dai mu ba da shawara abin da ya kamata yi kuma cin amana da kaje ake batun wani zai ce maka bai samu kamai ba ko kuma su wahala ba a basu ba. In ka duba wannan mu APC daga state har national ba wanda yake da hulumi na cewa ba wani afon tunu ko hana wani don haka ya kamata mutane su sani APC nan abu ne da yake kasance akwai gwamnati akwai jam'iyya so kar gwamnati sai abu ka hada shi gaba da kace jam'iyya ne ta yi a lokacin da mutum zai takara jam'iyyanka in ya ci zabe fa to kar ka manta ya zama gwamnati mai doka misali in gwamna ne ya zama gwamna so dole decision da ya dauka shine cin zaka da security na state so kai a matsayin ka na jam'iyya kai ma dole zaka je ka nemi rafar ma auren shi akwai abin da kake nema haka kuma shugaban kasa lokacin da yake neman takarar shugabancin kasa yana karkashin jam'iyya idan Allah ba shugabancin kasa ya zama jam'iyya tana karkashin duk abin da ta sani ta nemi shawara shi so kaga akwai bambanci da gwamnati da jam'iyya abu ne daban-daban.
Kizan da a nan daga manaji kana murmushi ne sai ga amazan da tambaye wai me yasa ku me kuke tsoron dawon waɗannan su kuma kuke tsoron yasa
barenga
maka me yasa kuke tsoro
tunda muke ba mu taba jin shakka ko tsoron mu kuma siyasa kuma canjin jam'iyya da kake kallon nan shi ainihin tsohon gwamnati Adamawa ai shi mai yaddade ne na Buhari a lokacin ANPP amma saboda dabiya irin na tafiyan jam'iyya a siyasa aka dauke shi daga jam'iyyar APP aka dawo da shi PDP aka tsaye da shi zabe gwamnatin Adamawa dukan mu san da wannan amma mun muna PDP kuma alaka da kai kallon nan an yi shi jam'iyya kusan shi shugaban jam'iyya da muke da wani zai iya gaya maka akwai CPC akwai ANPP akwai PDP mai bindiga akwai PDP mai hannu ko ba ka bane sannan a wannan da ACN da ACA da wanda aka zo aka budun a mai da jam'iyyar nan ta zama wani abu ba mutumin da yace ce maka shine ya kawo jam'iyyar nan yace da jam'iyyar nan zabe wannan fada ne na fatan baki kuma da abun da zuci yake so yanzu idan ka duba waye ci amana waɗanda suka kawo su ne maciya amana ko kuma wanda yake matalaka aiki shi ne yake amanansu saboda ga na baɗin gaya maka duk wanda zai zo jami'an APC is a welcome idea ina to a matsayin na shugaban shinkafa da wake ni na san abun da muka yi abun da muka yi da waɗansu akwai waɗanda muka gamu da su a waɗansu wurare
kun ya baƙo yake nan
ina gaya maka ka da waɗansu ai ba nan ina magana nan ina gaya maka ne to the best of my ability cewa mutum yanzu ya ce wai wane shi ya ka jam'iyya ni abun da na sani kawai jam'iyyar APC ta samu nasara based on taimakon da tsohon mataimakin shugaban ƙasa ya mata daya na biyu Allah ya saka wa shugabannin jam'iyya na APC wanda suka jajirce musamman waɗanda suke state na labarin gaba sannan kuma idan ka duba kaman da wannan faɗa in ka zaɓi mutum a matsayin ka na shugaban jam'iyya ya zo fa ba kai kadai bane yake ma mulki ba kuma ba kai kadai bane za ka zama kana da ra'ayi abun da yake so a zai yi ma al'umma da talaka ne aiki domin abun da ka faɗa ko ka roki talaka wannan ya tabbata cewa sun ganshi a ƙasa
idan kana nufin kan cewa wasu ƴan jam'iyyar suna hasara da ayyukan da
gwamnatin APC akwai waɗansu amma ba shugabannin jam'iyya ba waɗansu ƴan jam'iyya kamar ai sun karbi waɗansu abubuwa tsoron Allah ne kawai babu amma idan aka ce za a fasa ta a kaset ko a fasa ta a fefe ai waɗansu sun karbi abun da ya fi albashin wani kwamishina har ya yi ritaya ma wani bai karba ba mun san su saboda haka nan gwamnan nan ya yi ƙoƙari kuma yana kan ƙoƙari saboda ga maganar tsoro ko kuma shakka ko amana a bincika ta ina amana aka ce
to zan da domin ka taɓa wani batun da kai ka kullu batun na kan cewa gwamna wasu na ganin kamar kan cewa faɗannan bai da sanar saboda shi gwamna ya fito ya ce ya sauya ubangida a siyasa cewa ya ga an bashi wasu kudade wasu kuma bangaren kuma suna ganin kamar kan cewa shi ma bangaren sa ya ci amana waɗanda suka kawo shi ya zaka
wani da yana tsama wa ya kawo shi Allah ya kawo shi Allah shi ya kawo shi ba wanda ya kawo shi idan yau ai lokacin da za a zabi gwamna to gwamna ka yana nan ne yana nan Adamawa ne baya nan
ya zan da naga tun da zan uba darewa yana sai mai damar kamar ta kaji abin da ya faɗa na farko tukunna
to kana ni wayan Malam Abdulaziz kamar da nake magana dai maganar nan dai idan mutum ba ko a wani waje zai ji shine amma mutumin Adamawa kan ya sani ai an waye gari yau shi sanar ke faɗa na yi magana
ya sani kamar bai
ce ya san cewa yawa a'a ka ji mana mu ne muka yawa muka talla muke cewa a zabi wannan gwamnan zai ci gaba da aikin da tsohon gwamnan ya koyi ke yi zai ci gaba da shi na alheri shi muka yawa aika shugaban sakatare din shi yake tafiya a artin ciyama duk inda muka je waka muke sa masa nan mutulan ya koyi rawa a yi magana an yi asibiti anan an yi makarantu anan mutanen gari aka yi wani zaɓe aka tafi mun zo mun tsaya firamare sabbi ka gani ka sani mun je shi mai gina tsohon mataimakin shugaban ƙasa da takara mun kada shi mun sake mun kada shi mun tafi campaign local government 21 na Adamawa ba mutum ɗaya dan girsa a ciki
to amma me gwamnati ya
sa an guda idan muka yawa muna cin zabe kai ka shi ne da barin gaba duniya yace shi ya canja ubangida don an ba shi miliyan 500 ko ba ka ba shi fara duniya ba mun ka fara bai daga nan kuma gaba daya in kana so ka ce ka ga zuciyar ya fuskar sa canja ka kira sunan tsohon gwamnati a damar talaga
to ba da
haka shi sa mu kuma daga nan ne muka ce ba za ta yi ba mu kuma yadda ya ce kana zo ga maka na ga maka bayani suka ce za su sun haɗa su kashe mu
to ba da haka
to bari mu gani mu kuma kai mu wa zai dama za mu su mu tacu ne
yau to kafin su kai shi kuma mu dawo ke ba mu zo to bari mu fuskanci jami'a to ko jami'a ya kamata ta kuna da daftar da dukkanin bangarorin nan me kuke wajen da daftar tunda saka dukkan alamu kwaya bare gida biyu
ka san jambiya kan mu hade yake mu iyayen jambiya jar Adama ba bangaren cikin manyan gaba ka dazo kuma abubuwa da gage faruwan nan ai wanda ake magana kan su akwai wanda kaje ya magana ne
amma idan kuka ji kan ku
ina zuwa
shi ba zai saka tare yanzu kan gen tsohon gidan gwamnati ne to zamu da
idan kana shugabanci na jam'iyya kowa naka ne kuma batun magana wani ya ce maka akwai baraka don wani zai dawo wannan duk magana ne akwai ƴan siyasa wanda ba sa cikin ESCO na party suke kunna wuta in ka duba duk hayanan da ake nan wanda yayi magana kan a cikin masu dawa ko wanda ka ji magana ko gwamnati da ake zargin shi ka ji magana ko a cikin uwar jam'iyya ko wanda ka fito ka ji magana so in ka duba wannan hayaniya ne na ƴan siyasa da gwayen fage wanda suke jira suka cewa ba sa so a yi zaman lafiya a party don ana zaman lafiya ba za su samu komai ba so a kullum mu yi sa samun trick in ana zaman lafiya ba za mu samu komai ba so bari mu kunna fada tsakanin wane da wane saboda in mun je wajen wane mu karba mu je wajen wane mu karba amma mun muna so mu tabbatar maka cewa mu iyayen jam'iyya duk mutumin da ke APC muna mutunta shi muna bashi girman shi kuma duk wanda zai dawo APC daga duk inda yake za mu kude mishi kofa wannan aqida constitution na party abin da ya ba mu dama mu yi kenan
to zamu dawo to a jama'a kun ji da ke fafata tsakani a bangarorin biyu da kuma ita kanta jam'iyyar APC a jihar Adamawa wani batu da kusan da shi zamu rufe shi ne batun sanannen abu ne kan cewa rikicin siyasa a jihar Adamawa idan ya taso lokaci yakan kai ko kuma yakan girman da har zai shafi Najeriya shi sa ma ake ganin masa kuma ake yi wa Adama kirari da tubalin siyasar ko kuma tubalin rikicin siyasar Najeriya dubi misali abin da ya faru a PDP suna ganin rikicin ya soma daga Adamawa sannan daga kashi har zo ya ci jam'iyya anya ba kwa tsoron ganin kan cewa Honorable Hussaini ba kwa tunanin kan cewa wani rikici da ko somo ta karama watakila za ta zaba babba wanda
ina rikicin gam take ne
to a gaishe ku malamai to muna da sauran kashi daya tilo a hadin da ya rage mana a wannan muhawara da zamu kawo muku rana wa cewa idan Allah ya kai mu muna fatan za ku zo ku ji shi yanzu muna gode wasu bakin namu Alhaji Uba dan Arewa da kuma Honorable Hussaini Gamo Bello tare da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz wanda ya jara gamar wannan muhawarar tasu a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakkwato ne a Washington
to yanzu kuma sai labarai a takaice
to jiya da yan takarar shugaban kasa a zaben bana na Amurka wato Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican sun yi karon sa na farko a muhawarar da suka yi ta television inda suka tabo muhimman batutuwa da yawa ciki har da maganar dumamar yanayi wanda Hillary Clinton din tace Donald Trump yana dauka kamar rahaci ha kuma sun yi magana haraji da Hillary tace Donald baya biya ko kuma ya ke bari a ga abin da yake biya idan ma yana biya din Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatin shi ba za ta sake wani dogon zaman tattauna da mutanen kungiyar Boko Haram ba muddin ba su fito da suka tantance kowa shugabannin su ba Shugaban Najeriya dai ya ce har sau uku yana bada umarni a irin wannan tattaunawa amma zai ce ba zai kara ba sai idan su Boko Haram din sun fito su amsa cewa lalle ga wanda yake shugabancin su a inda aka fito nan da an yi ta samun sabanin ra'ayi akan wanda yake jagorancin wannan kungiya tsohon mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Riek Machar kuma ya yi kira akan al'ummar ƙasar su tashi tsaye haƙan su ƙalubalanci shugaban ƙasar ta su Salva Kiir magana da ake fargabar cewa tana iya sake jefa ƙasar a cikin wani sabon yaƙi na basasa wanda ta taɓa yin irin shi Machar da ya yi wannan kiran ne a ƙarshen makon da muka baro bayan wani taron da jam'iyyar shi ta SPLM-IO ta yi a birnin Khartoum tun cikin watan Agusta shekarar 2014 shugabannin biyu suka saka hannu a kan yarjejeniyar sulhu da junansu amma sai ba a wata da ita ba kuma ƙarshe abin ya zo ya lalace ma jami'ai da kuma shaidu a Afghanistan kuma sun ce mayakan ISIS sun sake kwaci kusan dukkan yankunan da aka karba daga hannunsu a ƙasar makonni kalilan bayan da suka gudu suka koma cikin tsaunuka a sanadin harharen da sojojin Afghanistan suke kai musu galibin yankunan da abin ya shafa dai suna can gabacin kasar ne wato can kusa da inda ta kan iyaka da Afghanistan da Pakistan kai wani wakilin gidan radio na namuri Amurka ya zarci yankin Acin wanda shine babban mazaunin mayakan ISIS din yace dukkan sojojin gwamnatin da suke wurin su ma sun tashi yanzu sun koma inda suka fito
da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kuma za mu karanto wasu wasiƙunku da kuka aiko mana akwai kuma ci gaban hirar Grace da ta yi akan muhawara da aka tafka na ra'ayoyin mutane yanzu a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman Ali Mustafan Sakwato da ya taimaka min da mai bada umarni CD da injiniyanmu na wannan lokaci Nini baba ya kuma kiri ke sallama a huta lafiya.